sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baban Yakub muke rinje tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku shirinmu na yau Talata 17 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba mai kiri, ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce matakan da aka dauka kan China sun taimaka wajen dakile take-takenta na neman gurgunta tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. Shedu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan kirkutar yankin Tigray dake arewacin kasar Jelitini. Sannan shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar na matukar damuwa da yadda cutar corona ke yaduwa a yanzu musamman ma Turai da Amurka.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa fargabar ƴan uwan wasu dalibai da aka sace su akan hanyar Kaduna zuwa Abuja na karuwa saboda naira miliyan 450 na kudin fansa da ake nema daga gare su. Lamarin da ke tabbatar da satar mutane na karuwa akan wannan hanyar.
Duk mutumin da ke bin hanyar Abuja by road nake ce mai in za ka hawo hanyar ka hau ta karfe 1 na rana. Da kai wani awa kana tafiya ka wuce wannan zone din. Duk lokacin da za ka je Kaduna ko za ka je Kano ko za ka je Abuja to kar ka yi da ka bar Abuja karfe
Shugaban kamfanin albarkatun man fetur na Najeriya NNPC Alhaji Mele Kyari ya bayyana dalilan da yasa gwamnati ta yi karin kuɗin mai na baya-bayan nan.
Karin da aka yi bai zai wuce kiman da kasuwa ta kawo ba. Kuma kasuwan da kasuwa ta kawo ba su da yawa ba shi bambancin da na wancan wata duk bai wuce naira 50 naira 50 kuma wannan kasuwa tana ya fitar da.
A yau ne kuma za mu kawo ƙarshen muhawara tsakanin manyan jam'iyyun Ghana da suka hada da NDC da NPP yayin da kasar ke shirin babban zaben shugaban kasa da ɗan majalisu a ranar 7 ga watan Disamba akan shirin tsaka mai wuya wanda za mu duba abubuwa da dama a wannan safiyar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Ma'aikatar shari'ar Amurka na kwarzanta nasarorin manufofinta kan China. Tana mai cewa manufofin sun taimaka matuƙa wajen taka burki da kuma jan kunnen China game da yunkurinta na yin zagon ƙasa ga tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. A wata takardar bayani ta jiya Litini, zagaye na biyu na bitar manufofin ma'aikatar kan China, Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce ma'aikatar ta samu ci gaba ainin wajen tsaida barazanar China. A yayin da har yanzu akwai sauran aiki, ma'aikatar ta himmantu ga ganin an gurfanar da duk masu sacewa ko amfani da wasu haramtattun dabaru wajen mallakar fasahohin Amurka da kasha ta makomar nan gaba a cewar ba. A watan Nuwamban shekara ta 2019 ne Attorney General ɗin Amurka na lokacin Jeff Sessions ya kaddamar da manufofin na ma'aikatar shari'ar Amurka kan China wanda a lokacin ya ce mun ga leken asirin da China ke yi bai tsaya kan abubuwan da ta saba yi kansu ba kamar cibiyoyin tsaro da bayanan sirri. Yanzu ya zarce zuwa kan wurare irin su dakunan bincike da jami'o'i kuma muna ganin yadda ake ta yada farfagandan China a jami'o'inmu. Burinmu shine inganta bin diddigin da ma'aikatar shari'a ke yi da kuma daukar matakan shari'a kan aika-aikar China. Shedu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan headquarter yankin Tigray dake arewacin kasar Jelitini. A daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke cewa wannan tashin hankalin da ke ta karuwa ya tilasta ƴan gudun hijira sama da 25,300 gudu zuwa kasar Sudan makwabciya. Mazauna Makele sun gaya wa muryar Amurka cewa lugudan bama-baman ya yi rugu-rugu da gidaje sannan ya dan lalata wasu dakunan kwana na ɗaliban makarantar majami'ar St. George da ke Felage Hewitt. Shugaban kungiyar TPLF Debretsion Gebremichael ya gaya wa kafar labarai ta Reuters cewa an kashe farar hula akalla biyu je Litini kuma wasu da dama sun ji raunuka. Babu wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin. Je Litini mataimakin Prime Minister Habasha da Mike McKinnon ya ce gwamnati na duk abin da take iyawa wajen kare farar hula. a halin da ake ciki kuma garin Hamdayat dake kan iyaka a kasar Sudan yanzu ya cika da dubban yan gudun hijira daga yankin Tigray na kasar Habasha waɗanda suka tsere matashin hankali daga cikin yan gudun hijira kimanin 8000 da suka iso a baya-bayan nan akwai iyayen wasu bakwainin yan tagwaye waɗanda ke kwance cikin wata bukka Allah tilas wannan iyali ya baro asibitin da ake jinyar yan tagwayen a Tigray da an saka su cikin na'urar kwanci to amman bayan da aka kai harin ban kan birnin sai muka gudu muka zo nan abinda mahaifin su Burhanu Gobrufai ya gaya ma kafar labarai ta Rutas kenan a wani kauyen dake jihar Kasala ta gabashin kasar ya kara da cewa mahaifiyar su ba ta da nonon shayarwa sosai muna jika garin fulawa ne mu ba su su sha likitoci ba su amince da haka ba muna ji muna gani ƴaƴan mu za su mutu
kafin Ibrahim ya kawo sauran labaran duniya duk da bayanai da suka biyo bayan sace mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja a ranar Lahadi da Asar da ake cewa an ceto mutum tara amma biyu da suka hada da direban motar safa sun rasa ransu bai tabo batun korafin ƴan uwan daliban sashen harshen Faransanci na Jami'ar Ahmadu Bello ba da aka sace akan hanyar da neman kudin fansan naira miliyan 450 daliban da yadda su ma suka taso daga Kaduna su 15 na kan hanyar su ta tafiya cibiyar harshen Faransanci dake Badagiri a jihar Lagos ne inda aka siyo rutsa da su Na dai Nasir Adamu Ali Kaya da rahoto akan haka.
Ni kaina da Allah ya kubutar daga mausatar mutanen dan Ankara da muka yi dab da inda barayin suke a yankin Rijana muka yi wori bas ban ga jami'an yan sanda kan hanyar ba har sai da lamarin ya lafa muka nufi wajen da jerin kumbar motoci muka ga motocin da lamarin ya rutsa da su. Yar uwar daliban da ke aji na uku a jami'a ta ce mausatar sun gugu waya suna buƙatar kudin fansa kan kowane dalibi da jimillar kudin ta tashi naira miliyan 450 maimakon buƙatar ayi amfani da ƙarfi wajen ceto ɗaliban matar da ta buƙaci a ɓoye sunanta ta nemi a roƙi masu satar su rage kuɗin ko kuma su tausaya wa ɗaliban
ana fama ne su yi hakuri din dai so yaran nan su ga lafiya su yi hakuri ko su tsoka mana a rage mana rancen din
miliyan 30 suke nema gaba daya kan yaran kiɗan
ba kan yara ba an kira ne each person they are 16 apart from the three that are short
daga ina suka taso
daga Kaduna suka taso a nan pass a Mondo dan Allah mallam ku taya mu ku taya mu a roƙe su su yi hakuri ko da za su tsoka mana kuɗin yaran nan su ga lafiya yaran makaranta
dama ina za su je a Lagos
Nan na ba da
zuri. Oh, da makaranta tana rufe yanzu ita ABU Zaria.
Eh, kan makaranta suke a gun. In su gama wurin for like period of 6 months su dawo ABU da 400 level sun graduate kenan sun gama. Dan Allah ku koya mu kar a yi wani abu kuma da za su yi shi su zo su ta ya zama muna da matsala dan Allah. A taya mu dai muna roƙani. A taya mu da addu'a domin ba abin da ya ce addu'a. Wurin da mutum ya kasa Allah zai yi nashi.
Alhaji Muhammadu Murtala dattijo ne mazaunin Kaduna da kan bi hanyar ya ce da safi ba a samun cin karo da masu satar in an kwatanta da yadda lamarin ke aukuwa da yamma
jiya na gan kakan jiji da ce dan sai kai me kai kafin wannan hanya da magariba
kafin karfe ma hudu na yamma ne fa
a da mu lokacin da suke fatan mutane kenan saboda lokacin ba wani dan security da zai iya bin su shiga wannan daji
to
eh an shi sa duk mutumin da ke bin hanya Abuja by road nake ce mai in za ka hawo hanya ka hau ta karfe 1 na rana da kai 1 hour kana tafiya ka wuce wannan zone din duk lokacin da zaka je Kaduna ko zaka je Kano ko zaka je Abuja to kar kai da ka bar Abuja karfe 2 ko karfe 3 kar kai haka
yanzu a tuna watannin baya babban sojojin yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce ba wani hatsari ga bin hanyar
wannan hanya lafiya kalau take kowa ya fita ya bi wannan hanya fargaba na tsoro a fitar da shi kana iya bin jirgin kana son ka bi jirgi to amma wallahi hanyar Kaduna Abuja tsaf take
koda kuwa bayan an samu sararawar masu satar akan wannan muhimmiyar hanya to yanzu dai sun dawo ka'in da na'in ni dai ban ga wani firgici na fitar hankali a fuskokin mutane ba lokacin da ake satar da hakan ya nuna abun ya zama jiki in ka ɗebe wani mutum da ya kasa tallafa wajen tura wata mota da ta kasa tashi don ɓare karkarkar da jikinsa yake yi Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasura Adamu Ali Kaya Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da ke da sauran labaran duniya.
To Baba Mai'iri, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO, ya ce hukumar na a tabakin sa matukar damuwa da yadda cutar corona take yaduwa yanzu musamman ma a Turai da Amurka. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai je Litini yayin hira da yakan yi da yan jarida a birnin Geneva cewa yaduwar corona ta kai ma'aikatan jinya abin da ya kira makura. Tedros ya dawo headquarters WHO je Litini a karo na farko tun bayan da ya killace kansa na tsawon makonni biyu a matsayin kandagarki bayan da ya yi mu'amala da wani mai dauke da cutar. Tedros ya kuma yi marabalale da abin da ya kira labari mai karfafa gwiwa game da rigakafin COVID-19, to amma ya yi gargadin cewa bai kamata mutane su yi sake ba saboda kawai sanarwar je Litini da kamfanin harhada magunguna na Moderna da kenan Amurka yayi. Kamfanin ya ce rigakafin sa ya samu ingancin kashi 94.5 cikin 100 wajen yaki da cutar bisa ga sakamakon wucin gadi na mataki na uku da na ƙarshe na gwajin maganin a likitanci. An damke wani tsohon kocin wasan takobi ko fencing na jami'ar Harvard da kenan Amurka da wani dan kasuwa mazaunin jihar Maryland saboda zargin sun kauce ka'idar daukar dalibai a cewar ofishin attorney Amurka da ke birnin Boston. Ana zargin Peter Brown mai shekaru 67 wanda tsohon kocin wasan takobi ne da aka kora a shekara ta 2019 da laifin karbar cin hanci sama da dala miliyan 1.5 don ya taimaka ya samar ma biyu daga cikin ƴaƴan dan kasuwa mai suna Jay Jack Zhao mai shekaru 61 gurabe a jami'ar Harvard ta wajen sa su cikin club din wasan takobi na jami'ar. An yi zargin cewa a shekara ta 2013 Mr. Zhao wanda ke da wani babban kamfanin sadarwa ya ba da kyautar dala miliyan 1 ga wata gidauniyar wasan takobi da Mr. Brown ke tafi da ita. A wannan shekarar sai aka dauki ɗaya daga cikin ƴaƴan Mr. Zhao a jami'ar Harvard, shi kuma ɗan na biyu jami'ar ta dauke shi a shekara ta 2017. A ƙarshe, masu hasashen yanayi a Amurka sun ce mahaukaciyar guguwar nan ta Iota ta gawurta zuwa mataki na 5 yayin da take dab da dara Nicaragua. A rahotanta na baya-bayan nan, cibiyar lura da manyan guguwa ta ce lallai guguwar ta Iota ta kusa fantsama kan Nicaragua, inda ake kyautata zaton za ta haddasa iska mai matukar barna da guguwa mai halakarwa da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da dai sauran matsaloli.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da 'yan Najeriya da dama ke ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin farashin man fetur da kamfanin kasuwancin albarkatun mai na PPMC ya sanar a baya-bayan nan, shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kyari ya bayyana dalilan da ya haddasa ƙari da aka samu. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kyari ya ce ƙarin da aka samu a farashin man fetur a ƙasar na da alaƙa da yanayin sauyin da ake samu a farashin kasuwannin duniya.
Abin da ya faru dan ƙari aka samu a kudin man na kasuwan duniya kuma muka yi dan canji kadan wanda ba shi da yawan da ake faɗi a cikin kafafen jarida musamman na social media. Abin da yake ya kasance shi ne ko muna la'akari da wahalar da wannan ƙarin mai fetur zai kawo jama'a, kuma ya adadin kokarinmu mun yi mun tabbatar cewa duk ƙarin da aka yi bai zai wuce kiman da kasuwa ta kawo ba, kuma kun da kasuwa ta kawo ba su da yawa, ba shi bambance shi da na wancan wata duk bai wuce naira biyu ko naira biyar da wani abu, kuma wannan kasuwa tana ya fi canza domin ya yi misali satin gaba ce kasuwa ta faɗi sai kuma rage kuɗin wannan so da tun da babu tallafi kan wannan mai a yanki shi a nan da yake kawo karancin mai fatin rashin man fetur ne na farko, na biyu kuma an ka samu rigingimu na yadda motoci za su tafi da kuma wakila su tunan aikata da sauransu duk wannan Allah ya sa an kawo da su. Yanzu muna da mai sun kai lita biliyan uku a hannunmu a yau da suke magana.
Mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu wato IFMAN Abubakar ne gandi ɗakin gari ya yi bayani da haka.
A halin da ake ciki dai NNPC ta yi ƙarin farashin mai ta mai da shi naira 155.17 yadda ainihin mu 'yan kasuwa muke saye a private depot, saboda haka mun ba da umarni 'yan kasuwanmu su ma su canza farashin su zuwa 170.
Shugaban kungiyar taimakawa gwamnati da al'umma wato PSCI Ambassador Ahmad Abdulaziz ya ce
don an duba karin a duba yadda gwamnati ta samu kanta don ta yi asarori irin wannan COVID-19 din aka samu saboda kuma gwamnati ta yi tunani wani hanya za ta iya bi wanda yake cewa za ta farfado wani bangare wanda za samu rayuwa amma kuma ya kamata gwamnati ta duba kafin ce wannan abu ta duba abin da wata ta ci ya ce
shima Ibrahim Habib Saruna yayi bayani akan batun
so da mun kamar inna schedule din ya bayar sun ce za a fara saida farashin man fetur a Najeriya da kan naira 168 zuwa 170 to dan haka duk farashin da ka dauka yayi yadda sai da mutane su tantance wannan mai yake da kyau kamar filling station dina mun dauki farashin 170
direban keke na Pepsi Radu Habibu ya ce
ya shafe mutun da dai abun ya karo ya wannan yake kashe kashewa wajen cika tanki a da yanzu an samu karin kusan 300 abokan hudan mu dai gaskiya ba wani karin da muka musu yadda muka saba haka muke yi har yanzu saboda abun ya zama hakuri da juna yadda kasar take tafiya
sanarwar karin dai na ci gaba da jawo cece-kuce inda wasu ƴan Najeriya suka nuna fargaba akan yadda karin zai zama musabbabin tashin farashin kayayyakin masarufi a kasar suna mai cewa gwamnati na dadin sanya mutane cikin kuncin rayuwa Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
arewacin Ghana ga baki ɗayanta akwai aikin da ake yi yanzu wanda ba ta yi ba arewacin Ghana gaba ɗaya ita ce wani aiki da ake ce mata Kwali Udam Project wannan aikin nan gwamnati ta invest $1 billion a kan wannan aikin
ba ba ɗaya ɗaya da wani ke mata maganin ga ɗaya wuta ɗaya da hanyar ka tsare shekara uku da rabi ba ɗaya wato hanyar jirgin gani yake gaya maka an za a yi daga Tema zuwa Kotobo ita ma mai fara
Jama'a ina fatar kuna nan kallo kamar da muke a nan Washington DC barkan ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau ne muke kawo muku muhawara ko kuma kashi na ƙarshe na muhawara da babai ko muke riye shirya mana game da babban zaben da ake shirin yi a kasar Ghana ko kuma ake cikin hidimar yin sa wanda akan haka ne ya gayyato giggan wakilan manyan jam'iyyu guda biyu na NPP da NDC wanda dukkansu sun taba kafa gwamnatoci kuma ɗaya daga cikin su yanzu haka ita take da gwamnati inda kuma zamu ci gaba da ko kuma zamu kare muhawar da muka yi kwanaki muna ji a wannan shiri na ƙarshe yau zamu ji daga cikin wannan gwamnatoci biyu na NPP da NDC wacce ce tafi samar da tsari mafi kyau na samar da hanyoyi da makarantu da sauransu kuma ina aka kwana da shirin da aka ce ita jam'iyyar NPP ta yi na cewa za ta shibka ma'aikatan samar da ayyukan yi a dukkan manyan yankuna na ƙasar Ghana akwai kuma maganar hanyar jirgin ƙasa da ake yi wanda aka ce har yanzu ba a kammala shi ba za mu ji yadda aka karkare akan wannan ba tare da bata lokaci ba ga babu ya ku makeri da bakinsa
bari mu kawo ainihin maganar mu ta ƙarshe wadda za mu yi shine batun gine-gine da bature zai ce infrastructure wanda yake kowace gwamnati idan ta zo tana iya bakin kokarinta ta tabbatar da ganin ta iya ta yi infrastructure da Allah wannan ina so mu yi amfani da minti biyu kacan mu iya mu yi wannan maganar mu ƙari Alhaji Ahmed Ayuba menene irin abubuwa da kuka yi na gine-ginen ci gaba kama daga hanyoyi makarantu duk dai wani gine-ginen ci gaba da jam'iyyar ku ta yi wanda kuma za ta yi kuma wani nan gaba idan ta sake samun ragaba na mulki
to na farko malam Makeri da yawa idan ina magana ina cewa a tarihi ba taɓa yi ba so da yawa mutane sun ka ɗauka kaman ina ji faɗa ne to a tarihin Ghana a arewacin Ghana ga baki ɗayanta akwai aikin da ake yi yanzu wanda ba taɓa yi ba a arewacin Ghana gaba ɗaya ita ce wani aiki da ake ce mata Kwali Udam Project wannan aikin nan gwamnati ta invest $1 billion a kan wannan aikin wanda za ta canza rayuwa ne gaba ɗaya wurin harkar ruwa wurin harkar noma da wurin harkar tattalin
wannan ni nace minti biyu amma bari in tambaye ka alƙawla da kuka yi wato za ku yi kowani gunduma za ku yi ma'aikata za ku kafa wata ma'aikata da za ta dauki mutane aiki shine one district one factory ina wannan batun gine-ginen ma'aikatu
muna nan muna yi yanzu aka dinke magana mun ji sama da wurin 55 wanda an kammala su ana nan ana aiki
yanzu haka a Ghana
insha
Allah to madalla Alhaji Audu maganan gine-gine muke yi maganan gine-gine muke yi shine wani irin gine-ginen ci gaba gwamnatin ku ta yi da kuma wanda ta yi tanadi tana so ta yi nan gaba idan ta samu dama ta koma kan mulki kana iya maida martani da minti ɗaya sai ka yi minti biyu ka na wannan gine-ginen
aikin gora mu da daya da suka gina suka kare shekara uku da rabi daya
ko da yake ya faɗi wasu abubuwa ban sani ba ko baka ji ba ya faɗi wasu abubuwa ban sani ba ko kana nan amma ya gwada wurare na Balugu project auto to shi ke da tunda kace ci gaba da ayyukan gwamnati wani abu ne mai kyau wanda yake in ka duba a baya ma sauran gwamnatoci sun yi so baka ganin yana da kyau a ci gaba da aiki za a cike ba lokacin karaka ne ina jin mun dasa aya amma zamu bari ku yi kalmomin ku na karshe akan abubuwa da muka musamman ma kira da za ku yi ga mutanen Ghana wurin ganin an tabbatar da zabe cikin natsuwa da kwanciyar hankali don saboda a yi zabe a gama lafiya kamar yadda aka yi zabukan baya. Alhaji Audu, menene shawaranka ga al'umman Ghana musamman akan harkar zabe?
Ana neman a yi murya cikin zabe a kiran jama'an Ghana su bude idonsu su duba abin da zai faru, domin da haka faru da iya ya kulle komai cikin kasan gaba daban zaben da za a yi ba zai samu ba, saboda shi nashi ne a sa mai ayyan yasunan shi a daba a sa mutum yan daba rigan police a sa mai yan daba rigan soja su je suna dukan masu duban zabe na NDC, saboda shi wani ido mu ya ja kowa ya jefa ƙuri'an shi ya tsaya wurin nan har lokacin da za a kirga, aka kirga ka ga abin da aka kirga aka samu.
To mun gode.
Sannan ka bar wurin ba a kirga a kan kowa ya mutu shi ya tsaya ya ga ka cuce shi. Ni dai abin da nake roƙon jama'a kenan abin nan a yi shi da gaskiya in
to mun gode kwarai da gaske. Alhaji Ahmed Ayuba, kai ma a gurguje, menene shawaranka ga mutanen Ghana?
To shawara ta da zan ba al'ummar Ghana ina ce ina so in tunasar da su akan wata magana da Alhaji watan dan kwairo ke faɗa da yake cewa tunda rani duk manomi tunda rani yake zuwa isa saka ya gyara gonarsa kai iri kuma ya kai taki idan damuna ta sauko za ta same shi a shirye. Idan manomi jam'iyyar NDC aski ya kai gaban goshi damuna ta zo lokacin girbewa ya zo babu abinda ta shuka a zango sai dai kullum ta nemi ta hada jijiyar wuya tana harbin iska.
Alhaji Ayuba, ka maida hankali wurin shawaran mutan Ghana, rabu da zancen NDC da Allah.
Nike so in kira ga al'ummar Zango da al'ummar Ghana gaba daya cewa nasarorin da muka samu shekara uku da rabi ɗin nan mu kare da ganin nasarar mu je da kunmu da farfatan mu muje ba ƙura'a kuma muje ba wani shugaban ƙasa na Abidjan ba ku ba'ado ƙura'a saboda ayyukan da yake yi ya ci gaba da ayyuka ya share mana hawaye a Zango ya taimaka wa Zango ya hoɓɓasa ya yi yadda ya kamata a Zango ba kaman waɗanda suka zo can ba waɗanda suke cewa su ƴan Zango ne su Zango nasu ne ba yadda muka yi da su yadda suka yi da mu ma zaɓe su. To mu nuna musu cewar sheƙa ta canza, siyasar da ake yanzu ba na gishiri ne in baka manda, nan Ado ya ba mu gishiri al'ummar Zango mu ba shi manda.
To mun gode kwarai da gaske malamai da wannan fashin baki da kuka zo kuka yi a kan shirin wato tsaka mai wuya, da fatan insha Allah wani abu ne kuma za mu sake tuntuban ku don mu ji kuma wasu ƙarin bayani akan batutuwa da suka shafi rayuwar al'ummar Ghana. Mun gode.
To malamai a gaishe ku da aiki, mun gode kwarai da gaske ga baki namu Alhaji Ahmed Ayuba na jam'iyyar MPP da kuma Alhaji Audu Alif na jam'iyyar NDC, sannan da shi Baba Yakubu Makeri da ya shirya wannan muhawara kuma gabatar da ita, haka da kuma Grace Alheri Abdu da ta hada mana ita wannan muhawara din. A madadin su dukan, ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC, muna fatan mun baku lafiya, sai mun da muku don sabon shirin Allah ya kai mako mai zuwa. Assalamu alaikum.
Kuma jalla yanzu ko ga labaran duniya amma wannan karo a takaice.
To Baba Makeri, ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce matakan da aka dauka kan China sun taimaka wajen dakile take-takenta na neman gurgunta tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. Shedu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan hedkwatar yankin Tigre da ke arewacin kasar jiya Litini. Sannan shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar na matukar damuwa da yadda cutar corona ke yaduwa a yanzu musamman ma a Turai da Amurka.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Jidune wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri ne da na shirya na gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.